Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu taron Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Halol da kuma Niyar dukkan Sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya yau Alhamis 13 ga watan 4 shekara ta 2017 sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki ciki har da Jummai Ali muke farin cikin kun kama tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai
Shugaban Adamin na Russia da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson dukkan su sun ce akwai rauni a dangantakar Amurka da Russia Kasar Koriya ta Kudu tana tsammanin yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya tsakanin ta da Amurka. A ranar Lahadi kuma idan Allah ya kai mu ƴan kasar Turkiya za su jefa ƙuri'a raba gardama akan ko a ƙara wa shugaban kasar iko ko kuma a'a.
Kanun labaran kenan.
Gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu ta bata amincewa ta amfani da su.
Batun kudaden da hukumar EFCC ta gano a Lagos jiya masanin tattalin arziki Kasim Kurfi yake batu a kai.
A tantaunawar da muka yi da iyayensu sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne yake damun su.
Hoto daga Niger din inda aka kaddamar da allurar rigakafi kan wannan cuta ta sankarau. Jummai Ali tana tafe da shirin sai bango ya tsage. Yanzu sai ku gyara zama domin jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakken labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yace dangantaka tsakanin Amurka da Russia akwai rauni. Yana nuni da cewa akwai rashin yarda tsakanin kasashen biyu. Jiya Laraba Mr. Tillerson yi wannan furuci sau'o'i bayan ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na can Sergey Lavrov a birnin Moscow. Shi ma kansa shugaba Vladimir Putin a yayin da ake yin hira da shi a gidan talabijin na ƙasarsa ya yarda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka ya taɓarɓare a bana. Rikici na baya-bayan nan tsakanin ƙasashen biyu shi ne harin makami mai guba da Siriya ta kai da ya kashe fiye da mutane 85. Ko a jiya Laraba ma Rasha ta hau kujerar naki akan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin kare shugaba Bashar al-Assad daga Allah wadan duniya a saboda mummunan harin makami masu guba da ya kai a makon jiya. Daftarin ƙudurin da Ingila ta gabatar ya tanadi yin Allah wadai da mummunan harin da Siriya ta kai da kuma buƙatar gudanar da bincike akan al'amarin.
Kasar Koriya ta Kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba, bayan da shugaba Donald Trump na Amurka da kakkausar harshe ya la'ani yarjejeniyar cinikayya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu. Yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama tsakanin ƙasashen biyu da ake cewa Cross FTA a takaice ita ce yarjejeniya mafi girma da aka kaddamar a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a shekara ta 2012, gibin cinikayya tsakanin Koriya ta Kudu wato da Amurka ya rubanya har da dore. Kayayyakin da Amurka ke sayarwa Koriya ta Kudu ya ragu, yayin da kayayyakin da Amurka ke saye daga hannun Koriya ta Kudu ya karu.
A ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiya za su yi nazarin yin zaben raba gardama akan ko a canja fasali ko kuma tsarin majalisar dokokin ƙasar ta yadda za a baiwa shugaban ƙasar ƙarin iko ko kuma a'a. Masu la'anar zaben sun zargi shugaba Recep Tayyip Erdogan da laifin ƙoƙarin samar da kafar yin mulkin kama karya, yayin da su kuma magoya bayansa suka ce canje-canje za su taimaka wajen kare muradu ko kuma bukatun 'yan ƙasar. Girgizar jin ra'ayi da aka nuna da aka yi ya nuna ana keke da keke tsakanin masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya. Ƙungiyar ƙasashen Turai tana nuna damuwa akan adalcin yakin neman zaɓe bisa la'akari da cewa ana gudanarwa ne ƙarƙashin dokar gaggawa da aka kafa bayan yunkurin juyin mulkin watan Yuli da ya ci tura.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yau Alhamis lauyoyin gwamnatin kasar Jamus suka ce masu bincike sun gano shedar cewa mutumin da aka kama dangane da harin bam inda aka kai akan bus inda ke jigilar yan wasan kwallon kafa a Dortmund yana da hannu a wannan hari. To amma wata sanarwa na cewa suna buƙatar izini ko kuma umarnin kama mutumin mai suna Abdul Basit A bisa zarge-zargen cewa shi dan kungiyar ISIS ne. Lauyoyin gwamnati sun ce sun yi imanin cewa Abdul ne ya jagoranci ƴan yakin sa kai guda 10 waɗanda suke da hannu a sace mutane da yin su moga da kuma karkashe mutane a gidansa kafin ya tsallaka zuwa Turkiya shekara ta 2015 sa'an nan ya wuce zuwa ƙasar Jamus a farkon bara.
Su kuma hukumomi a ƙasar Mexico sun kama mutumin da ake tsammanin shine ya kashe wani jami'in tsaron kan iyaka a shekara ta 2010 mai suna Herosio Osori Arenlans, wani jami'in tsaron Amurka a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan Amurka, ya ce jiya Laraba aka kama shi Herosio. Hukumar binciken aka talefuffuka ta Amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala 150,000 ga bayanan da za su sa a kama wannan mutumin dan ƙasar Mexico. Ana zargin cewa yana cikin mutane 5 da suke wa masu dillalan miyagun kwayoyi masu gusar da hankali sata akan iyakar kasar.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, hukumar da take yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC a takaice ta kama kudade masu yawa da ba ta taba kama irin su haka ba. Yawan kudaden ya kai, aka ce ya kai ya haura naira biliyan 15. Je ne hukumar ta gano kudaden a unguwar Ikoyi a birnin Lagos. Babu tabbas kudin ko wane ne ke da su, kuma duk kokarin da wakilinmu na Ikon Babangida Jibril yayi domin jin ta bakin hukumar ya ci tura.
Alhaji Kasimu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari dake nan birnin Lagos.
In aka amso kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu ta ba ta amincewa ta amfani da su dai kenan. Na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema, kuma ɗan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kudaden da aka samu a fara amfani da su, wanda ya kamata ɗan majalisa su tabbatar da wannan. Abun da zai faru shi ne gwamnati kudin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin aljihun bankin gwamnati, ko ba ta yi amfani da shi ba directly za ta iya amfani da waɗannan kudin, za a iya ba wani, za a iya juya su. Kudi in suna aje cikin ɗaki ka ga ba mai juya su, kamar abu ne bai ma kowa amfani, shi wanda ya tara shi ba amfanin da yake mashi, ko ba a sako su ba cikin system yadda za a yi wani ya juya su ya samu wani amfani. To na farko dai amfanin da za a samu shi ne in an ci juya kudin zai taimaka ma tattalin arziki, ko a ce an tara kudi an aje ɗaya kenan. Na biyu idan ana irin haka masu waɗannan ɗabi'ar za su sa jinin jikinsu, tunda sun san cewa abubuwan nan ba su yi su kaɗai, wasu mutane ne za su. To mutanen nan da suke sa suna ji suke daga ba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗen nan, tunda abun nan ba za ka iya yin shi da kanka ba.
To ganin yadda ake zargin ƴan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amincewa da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ga talakawan ƙasa, hakan yana nufin kenan ƴan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya. Ga dai Alhaji Kasimu Garba Kurfi.
Ai wannan koja babu, in ka kula tun da ƴan majalisar nan suka shigo dokokin da suka fi shafar su da kansu shine suka fi saurin aiwatarwa da dasturba. Amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa, yanzu ka ɗauki budget, babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ya ci gaba da tafiya idan gwamnati ba ta kashe kuɗi. Gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba a tabbatar mata da budget ba.
Wasu ƴan Najeriya dai na fargaban cewa irin magudan kuɗaɗen da yanzu haka aka ɓoye a gidaje da ramuka daban-daban da ke faɗin Najeriya ka iya sa gwamnatin Najeriya sauya kuɗin Najeriya. To sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan, bai kamata gwamnati ta sauya kuɗaɗen ba.
Ba buƙatar canzawa, an canza kuma ya yi asara.
Babin Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
Na'am Najeriya gobe. Ta alimu na duniya. fajjara ya tare
a gaida Jibrin Babangida batun tasirin tukuici da gwamnati take bayarwa kan waɗanda suke ba ta bayanan gano waɗannan kudade ko wannan na taimakawa a gano irin waɗannan kudade da kuma shirin kare masu ba da waɗannan bayanai wannan shine muke son ku kira ku ga ya mana ra'ayinku a cikin shirin dare har yanzu kan batun tattalin arzikin a yau ne hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da sabbin alƙaluma da suka nuna cewa farashin kayayyaki sun sauka da ƙasa da maki daya watanni biyu a jere to ko me haka yake nufi ga tattalin arzikin ƙasar da kuma talaka ga Nasiru da rahoto
Masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali ke mamakin wannan labari amma daga bisani ga fashin bakin da yayi
amma idan har hakan ya faru to ya nuna farashin dalar nan da naira wanda ya sauko daga 500 yanzu yake dan kangal-kangal tsakanin 400 da yankai to kayayyakin nan da aka shigo da su ina jin su ne yanzu suka fara zuwa amma idan ka duba da yake wacce dama ƙasar nan mun dogara ne da kayan da muke shigo da shi daga ƙasashen waje ba wani wanda za a ce za a yi farin ciki gaba ɗaya ba ce mu sake zaƙe wando mu fara sarrafa kayayyakin da za mu yi amfani da shi a cikin gida a tada matattun kamfanonin da suka riga suka rubuce a fara amfani da abin da za mu sarrafa a ƙasa na abinci ne na tufani na kayayyakin da yau da gobe wata biyu nan da ya rage idan alal misali ko da shike ba buƙatu fata muke ba dole ya sake tashi za ka ga an sake koma gidan jiya inda Allah ya taimaki yan Najeriya duk da faduwan darajar naira din sai Allah cikin ikon shi samun naira da ya zama ta abu ne kuma mai wuya da naira din an ci gaba da wannan facakan da ake na kwana bayan faca-faca to sai ka tura wani baro da naira ka je kasuwa kafin ka sayi man gida da za a yi amfani da shi a gida
a nan tambayar magidanta masu sayan kayan na masarufi na da muhimmanci don ba da shaidar bangaren da aka samu rangwame sabo Imamu Gashuwa wannan makon ya dawo daga karkarar jihar Yobe
kayayyakin abinci na gero dangin shinkafa wannan ba su sauki amma kayan miya da su sauko albasa ana sai da tana 10,012 zuwa 14 yan tsada 4,500 a gashi a gaidan har 4,500 tattasai tumatir da sauran su price su yayi kasa amma kayan abinci daga gero abin da ya shinkafa to gaskiya price su yayi sama shinkafa ta dan sauko kadan gudun daddada wa price din nan ta dan sauko kadan amma ta kara koma
ai sabo wannan fa yana nuna kayayyakin da ake a cikin gida ne suka sauko wadanda watakila ba abin da ya hada su da dala
gaskiya saboda ta shinkafa problem da alaka da dala domin idan yar gwamnati ta tsada to ta gidan ta tsada idan ta gwamnati ta wata scoring ta sauko to ta gidan ma tana sauka
tun dala tana naira 520 har ta sauko zuwa 360 zuwa 370 sakamakon tura miliyoyin dala da babban bankin Najeriya CBN yayi bankuna yanzu dalar na neman ƙara tashi zuwa 390 har ma a ƙarshen makon jiya ta kai naira 400 a Port Harcourt Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
A jamhuriyar Nijeriya yau aka yi bikin kaddamar da kamfe na allurar rigakafin cutar sankarau da zummar daki da bazuwar wannan annoba da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 a ƙasar daga cikin mutane kusan 1,000 da suka kamu da cutar a fadin ƙasar. An kaddamar da bikin ne a ƙauyen da cutar ta fi barna a jamhuriyar Nijeriya kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto.
Mun samu mutum 940 da sun kamu. An samu mutum 57 da sun rasa rayuwarsu. Kuma kasan wannan alloba ta fara kamar jaha shidda banda jaha Agadez da jaha Difa amma gari na farko inda an ka samu wannan alloba nan ne kasar Yuri a nan ne garin da ake cewa Kahe shine samun ka zo dan mu fara wannan shaushawa
bayanai daga hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun bayyana cewa yara ƴan ƙasa da shekaru 20 da haihuwa ne wannan cuta ta fi addaba a halin yanzu
wannan tranche d'age ce shekara 2 zuwa shekara 20 su ne sun ka kamu to an yi tanadin wannan maganin saboda a ce a ga kowa ya samu wannan shaushawa
a asibitin ƙauyen na Kahe da muka leka galibi yara ne aka kwantar a tantaunawar da muka yi da iyayensu sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne ke damun su misalin wannan dattijo mai sunan Hassan da ke cewa ya rasa wani ɗansa a dalilin wannan annoba kuma ga wani na biyu da suka zo da shi ganin likita
to kai kokan gonu ji gobe safar ayyan ka kai jin daji inda kuka abu su bi na andi amankani
Matsanantan alamomi masu likitarwa da annobar ta sankarau ke bijirowa da su a Bana sun haifar da rudani sosai a kawunan dalibai da iyayensu a karkarar Yuri, kamar yadda malamai ke kokawa a kai.
Bayan wanga dai mun san da abin ga kwanciyar hankali zai dawo yara sai su zo za su zuwa ekol.
Allurai kimanin 25,000 ne yanzu haka hukumomin Niger suka yi tanadi domin tunkarar wannan annoba kafin isowar sabuwar order da suka yi a wajen hukumar kiwon lafiya ta duniya. Saboda haka aka gargadi mutanen da suka riga suka samu shawarar a bara da bara waccan ba sa cikin waɗanda ke fuskantar hadarin kamuwa da wannan ciwo.
Waɗanda sun karga sun ka samu su bari a yi ma waɗanda ba su samu ba a yi musu wannan shaushawa saboda ni saboda ka san ita wannan shaushawa tana da ka'ida. Maganin da ke zawa bisa bita daidai mutanen da an ka ce ils sont exposés. Kuma in an samu ma wani wanda ya kamu da ciwon nan daga Najeriya shigo Niger za a mishi wannan maganin kyauta saboda in ba a mai maganin ta kan yi wa shigo cikin gari ya dauka mulkin mutane in ka doko Nigeria, Burkina Faso, Benin, Kamaru duk kasashen nan da a cikin wannan bandar wanga lokacin sai sun samu wannan ciwon.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Murya ta farko da kuka fara ji a rahoton ta Dr. Iliyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger kenan aka ji. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11:16. Ga jin mai da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage ya ce assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu filin sai bango ya tsage yana tare da Senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaki da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin wasu masu sauraron mu. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Jida Maturu, wanda ake kira Alhaji Usman M. Sani daga cikin garin da Maturu. Ina wa sanata murna ga haduwar mu da ke a cikin wannan fili, kuma ina so zan masa tambayoyi kaman guda biyu. Sannan da nake so in yi wa sanata, akwai dama ita wannan gwamnatin mun ta'allaka ne dama akan mun kawo ta saboda ainihin mu talakawa mu samu sauki. Ne ga ki aka waye gari yanzu talakawan kwata-kwata wahala suke ta fiye da wancan gwamnatin da ta zo sauki. To ina son sanata ya biya mu a wani dalili ne ya faru muka samu kunci fiye da wancan abun, kuma a matsayinsa na kwamiti na korar da talauci yana zaune yana gari kuma har yanzu da shigo mana da hanyoyin da mu talakawa za mu ji daɗi ba, shi ne magana na farko kenan. Magana na na biyu kuma a san ita wannan gwamnatin ta ce mu dukuma mu koma gona. Na biyunka mun riga mun koma gona, to amma gonan na farko ba a wadata mu da taki ba, ba a wadata mu da tractor ba. Na biyu na biyu ka kuma shine har yanzu noman nan in za ka yi shi sai kana da abun shiga, to talakan zai samu abun shiga ba da yaya ne talakan zai samu ya koma gona har ya samu ya fitar da aikin gonansa yanda ainihin zai zo ya yaki talauci sai aka yakan talauci.
To ka gama tambayoyin?
Na gama tambayoyina.
Sanata gare ka.
To alhamdulillahi za ka yi hakuri mai yiwuwa zan faɗi kalamai da ba zai kwanta maka ba, amma in aka ce gaskiya sai ɓata. Wannan gwamnatin namu na gani ta yi rawan gani, musamman kai da ka fito da Maturu ka san irin halin da muka samu kanmu a da Maturu wanda mu isa mu fita mu yi walwala ba. Ko zaman yau ne da kai muna walwala a da Maturu tukun sai mu gode wa Allah, don da ba ka tunanin ma noman kana tunanin mafaka ne da sauransu haka. Saboda haka a ce wannan gwamnati na talakawa ba ce wani abu ba, a yi mana adalci ba ɗaya kenan. Kuma wahala da ka gan shi kamar yadda na faɗa a farko, Allah kaɗai zai yare. Ni na tabbatar da bisa ga sunanka musulmi ne kai, to mu tawali mu tsarkake zukatanmu mu koma ga Allah. Muka tsarkake zukatanmu duk wannan matsalolin za su zo su shige biiznillahi ta'ala, kuma suna shigewa. In ka duba yanzu haka tsawalin kayan kudin masarufi ma ya so masaukowa, saboda dama duk mu ne da kai 'yan kasuwa muke tsawala kudin abinci mu ce dole. To dole ita ma tana nan tana faduwa. Insha Allah kaga kuma ana samun saukin kayan abinci. Batun gona lalle an yi kira kowa koma gona. Ina so ka gane cewa muna da abubuwa uku ne a Najeriya, akwai gwamnatin tarayya, akwai gwamnatin jihohi, akwai kananan hukumomi. Irin wannan batun taki da traktoci da sauransu ya ta'allaka ne akan haƙƙi ne akan gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi. Ita gwamnatin tarayya tana kawo tallafi ne ko na takin nan ko na malaman gona ko na wasu shawarwari, inda tana da faraga tana iya ta taimaka da wasu na'urorin da sauransu da rai. Amma wanda haƙƙin su ya ta'allaka su ne gwamnatocin jihohi. Saboda haka shawara zan baka, ka yi ƙoƙari ka bude hanyar sadarwa tsakaninka da ɗan majalisa mai wakiltanka a majalisar dokoki na jihar Yobe cikin lumana, a gaya musu matsalolin da yake addaban al'umma ba cikin tsangwama ba. Bismillah ta'ala za a samu sauki. Shi kansa muna karanta kuna yabon burabura da kuke kira da gwamnan, kuma na tabbatar in kuka gaya mishi wannan in akwai hanyar da zai ci gaba da taimakon ku.
To mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina yi hajji barka da yamma, ina sanata barka da zuwa.
Mun gode.
Ina da tambaya guda biyu da zan yi. Sunana Adamu Amsu Damatu.
To.
Tambaya na farko da zan yi sanata shi ne, mu ƙananan 'yan kasuwa da muke Najeriya da mun fi kowa yawa.
Na'am.
To, shi ne muke son tunda an ce an tanadi wani abu da za a yi wa ƙananan 'yan kasuwa. Mu a nan jihar mu ta Yobe, ta ina za mu kullo wannan abin wajen samun shi? Tambaya na farko kenan. Tambaya na biyu kuma, mu kasar mu daman kasar noma ce kamar yadda ka faɗa. To mun ta'allaka mu yi noma don mu samu jarin kanmu. To sai ya zama kuma kamar yadda ka faɗa, hauhawar farashi ya zo ya mallake mana komai.
Haka.
To shine abin yawa, to mun zo mun zama ba mu da abun da za mu yi noma da shi. To sai muka zo muka ta'allaka gwamnati ta faɗa mana cewa za ta ba mu abin da za mu yi noma da shi. To muka zo muka tare yi muka ta cika kuma muka ta mun kuma an kama duk abin da ya kamata kamar na ID card da kuma sauransu, amma tallafin yau sama da shekara biyu bai zo ba ko shekara ɗaya rabi ba mu gan shi ba. A ina ya tsaya abin?
To amma ni ina ganin tambayar ka ta farko da ta biyun nan kamar ya bada ansa, tunda yayi batun bankunan nan da aka ce a je a karbi bashi, sannan kuma batun neman kayan aiki din nan da yace su tractor da sauransu yace ku ma dan majalisar ku na jaha da ke wakiltar mazaɓar ku, aka ne magana zai taimaka ban san
wannan ba shi ba irin wannan taimakon ba, taimakon ta mai financial taimako da ake nema daga gwamnati wanda take alƙawarin za ta bamu dan mu yi noma da shi.
To
ne na ga muka ni ba wakilin gwamnatin jihar Yobe ba ko majalisar dokoki na jihar Yobe, ina magana ne akan
gwamnati.
Eh shi ne ya to ka bashi baka ansa mana ka tsaya kuma ana je in je, kai baka ji abin da zai faɗa ba, kai hakuri ka ji abin da zai faɗa.
Kai hakuri, abin da na faɗi shi ne cewa ku je ku kafa ƙungiyoyin cooperatives, wanda in kuna da shi ku je Bank of Industries za ku ba ku wannan bashi a muddin kun cika sharuɗa da suka ajiye. Sharuɗa ɗin nan shi ne cewa ƙungiyar ku an mata rijista da ma'aikatan cooperatives na jihar ku ko na gwamnatin tarayya, ko akwai wata office a Abuja da ake kira Cooperative Affairs Commission inda ake rijistar kamfanoni da sauransu haka. Bayan wannan kowa a cikin ku zai zama yana da asusun ajiya a banki, akwai wani namba da ake kira BBN. In kuna da BBN ko 20 a kungiyar ku za ku je ku apply. In kai apply in ba ku samu ba in ku ka sharuɗa, suna na sanata Malam Ali wakili, ni ma makwabcin ku ne, ni ma ɗan damatu ne, za ku iya ku nemi kuna iya ku nemi sanatan. Kuna iya ku nemi sanatan ku ba shi takardar in kun cika sharuɗa in ba su kira ku ba. Ku nemi sanatan ku ko ɗan majalisar wakilai na tarayya ku ba su. Muna nan za mu bi muku kadi saboda wannan gwamnatin suna buƙatar su taimaki al'umma. Kuma shi ya sa shi ba Buhari ware wannan kuɗin. Mu kuma majalisa mu goya mishi baya, shi ya sa ba mu taɓa duban menene kuɗin ba. Da zarar ya zo muna rufe ne mu amince da shi. Na biyu, wato tallafi. Ina so ku yi ƙoƙari ku yi tozali da gwamnatin ku. Akwai kuɗi da gwamnatin tarayya ta bayar kamar na noman rani da sauransu haka. Wannan shi ne za ka ga wasu jihohi suke batun shinkafa ko an san ku da yin alkama da sauransu haka. saboda haka akwai tallafi da gwamnatin tarayya take bayarwa ta hannun gwamnatocin jiha wanda babban bankin Najeriya ne take bayarwa biliyan 3 ko kowane gwamnatin jiha ban san ko naku sun je sun cika sharuɗa sun karɓa ba amma dai na ga gwamnatin tarayya ta yana ba da wannan tallafin ta hannun gwamnatin babban bankin Najeriya wato CBN
Abinda ya sawwaka kenan sai kuma shirinmu na gaba insha Allah za mu gabatar da wani sabon shiri na sai bango ya tsage.
To gaida malaye yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abu Sa'ad Mahuta. Yace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah sarki. A yau na shigo filin naku ne domin in ƙara jinjina ga hukumar EFCC akan yadda take ƙara kamo waɗanda suka saci dukiyar ƙasar mu Najeriya. Hakika gwamnatin ƙasa ta Najeriya a yanzu dai ba ki da hujjar fadar cewa babu kuɗi a wajen gwamnati. Dan haka in dai za a yi wa talaka aiki to ya kamata a yi mashi kamar yadda hukumar EFCC ke aiki a bisa gaskiya da adalci sai kuma wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa a gaskiya rikicin da ya barke tsakanin ƴan sanda da sojoji a garin Damaturo wanda yayi sanadiyar mutuwa daga bangarorin biyu san ba mu ji dadin sa ba duba da cewa hakan zai iya kawo tsaiko a yakin da ake yi da ƴan Boko Haram a jihar sako daga Idris M Idris da Maturo na jihar Yobe. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi. Fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Kamar ƴan kungiyar Boko Haram masu alaka da kungiyar ISIS waɗanda suke yunkurin kai harhare akan kaddarorin ƴan kasashen waje da jami'an tsaron ƙasa ta Najeriya suka yi abin yabawa ne da jinjina. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da tona asirin ƴan ta'adda waɗanda suke cikin ƙasar mu. Allah kuma ya kawo mana ƙarshen su amin.
To madalla a gaishe ku. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 27 na safe. Ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa shugaba Bashar al-Assad na Syria yana ci gaba da nuna taurin kai ko kuma bijirewa a yayin da ake tayin Allah wadai da gwamnatinsa a saboda mummunan harin makami mai guba da ta kai a makon jiya domin kungiyoyin da suke nazarin harkokin kasar sun ce sojojin Syria da na Rasha din sun zafafa kai harhare akan farar hula. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce dangantaka tsakanin Amurka da Rasha akwai rauni yana nuni da cewa akwai rashin yarda tsakanin kasashen biyu. Jiya Laraba Mr. Tillerson ya yi wannan furuci sa'o'i bayan ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma takwaran aikinsa na can Sergei Lavrov a birnin Moscow. Shi ma kansa shugaba Vladimir Putin a yayin da aka yi wani hira da shi a gidan talabijin ya yadda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka ya taɓarɓare a bara. Koriya ta Kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba bayan da shugaba Donald Trump da kakkausan harshe ya yi la'ani ya jiji ne ta cinikayya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu.
To madalla a gaishe ki masu sauraro abin da ya sawo kenan cikin shirin hali yanzu sai kuma can wato bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa kamar yadda na gaya muku yau muna so mu je ƙarin ra'ayoyinku kuma ra'ayoyinku dangane da wannan shiri na bada tukuici ga wanda suka bayo hukumomi bayanai dangane da inda aka boye kudade da aka sata daga hannun hukuma. Kamar na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Urku da ya riga mata nan ne sahabu Imam Aliyu zan da ka ta yi sallama da ku amma kada ku za ku da domin ga malamai na zauren yau da gobe za su gabatar da shirin namu na gaba wanda zai duba batutuwa da suka shafi ya cututtuka da suka hada da sankarau da kuma wannan cutar daji da ke fifarna ga mazaje. Ai sauraro lafiya.